Masu sauraro assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tuban da tsaro. A cikin shirin namu na yau, zamu kawo muku abin da headquarter rundunar tsaron Najeriya ke cewa dangane da tafke kartagin din bindigan nan wato ɓalari da jami'an tsaron Niger suka yi a kasar ta Niger. Sannan kuma zamu kawo muku ci gaba da tattaunawa da babban hafsan hafsoshin rundunar tsaron Najeriya, General Christopher Musa. To madalla. A farkon wannan mako ne jami'an tsaron kasar Niger suka cafke kartagin dan bindigan nan wato ɓalari a jihar Maradi. Al'amarin kuma da ya sa hadkwatar rundunar tsaron Najeriya ta magantu a kai. Major General Edward Buba shine director da ke kula da tattara bayanai da irin alangawar da dakarun Najeriya ke yi a hadkwatar rundunar tsaron Najeriya.
Now because we put so much pressure in taking them out week after week, just a few days ago we took out the expert in improvised explosive device.
Saboda mun kara matsa musu lamba sosai ta hanyar hallaka su akai akai yan kwanakin nan ma kadan da suka gabata. Mun halaka kwararren mai hada bawai ga yan ta'addan Boko Haram a dajin Sambisa da ake kira Muhammad. Kwanaki kadan da suka gabata kuma wani babban komandan yan bindiga shi da mukarrabansa suka yi saranda. Kuma dama in kai saranda to ka tsira, in ka kuma kiyi to ka mutu. To menene suke yi yanzu? Suka tsallake kan iyaka ne. Nayi maganar Halidu Buzu lokacin da muka matsa mai lamba sai ya tsallake kan iyaka. Abin kenan ma da ya faru yanzu da wannan kartagin dan bindiga wato da aka tsarke a jamhuriyar Niger. Ba shi kadai bane, an tsarke shi da sauran mayakansa. Sun tafi ne can din domin su zo na su tsara yadda za su dawo Najeriya su kara kaddamar da aika-aikar su akan jama'a. Amma lokaci yayi saboda irin hadaka da ke tsakaninmu da Niger aka tafke su. Kuma muna tattaunawa don mu ga menene abin da ya kamata a yi.
Talks are ongoing and we'll see where that leads us to.
Kalaman Major General Edward Buba na hadkwatar rundunar tsaron Najeriya kenan. A gefe ɗaya a can jamhuriyar Niger din kuma gwamnan jihar Maradi Controller General Ensign da Isuhu Mamman ya bayyana nasarar kama wannan karfagin dan bindiga wato ɓaleri da cewar gaggarumin nasara ce ga sha'anin tsaro.
Yau sai mu Allah godiya, Allah da ya bamu wannan da'al ta kama wannan babban ta'adda da ke cewa ɓaleri da ake nema ruwa jallo a Najeriya amma har a Niger musamman saboda yana ƙetaro iyaka yana ɓanna ya koma. Lalle ne yau ga mu cikin zone defense numerosis saboda jama'a su gani tabbata da cewa jami'an tsaro na jihar Maradi musamman na operation Horto Bushiya ayan daga saboda su tabbatar da kwanciyar hankali da zaman lafiya a cikin wannan yankin namu musamman a wannan lokacin da damuna ta farfasa. Bisa kan rahoton da yan uwanmu suka ba jami'an tsaro jiya, Allah ya ba mu sa'a, mun taɓo ɓaleri da mutum 66 jama'an shi da ke bayan shi. Sai mu jinjina ma wannan jami'an tsaro saboda wannan aikin da aka yi ba taɓa yin irin wannan aikin ba a sani na ko a cikin ƙasar nan gabaɗaya ba jihar Maradi kawai ba. In za ka mutum 67 ba tare da ya ɓanna galibi ba ba a sayi ba. Ɓaleri ya kamata su gama jama'a shi ne na hannun dama na Bello Turji kuma a cikin wanda Najeriya take nema a nan arewa yana cikin matsayi na 40 a cikin ɗaruruwa da aka yi kaskwana wanda ake nema Najeriya ruwa jallo yana cikin matsayi na 40.
Wannan kuma ba shi ne karo na farko da sojojin ƙasar Nijar ke tafke manyan kwamandojin ɗan bindiga daɗin Najeriya ba. Domin ko a baya-bayan nan sojojin na Nijar sun tafke ƙarin wasu manyan 'yan bindiga daga Najeriya kamar yadda ministan tsaron Najeriya Badru Abubakar ke mana ƙarin bayani.
Kuma yanzu haka maganar da muke da haɗin kan jami'an sojoji na Nijar an kama Halilu, Kacal Halilu, ko bayan shi an kama Bello mai daji shi ma yana Nijar. Muna kokari a kasu nan domin a hukunta su. So waɗannan mutane ke gaya ma ba wanda ba shi da ɗaruruwan sojojin ƙasa masu babura masu bin shi da makamai.
Alhaji Badru Abubakar, ministan tsaron Najeriya. Yanzu kuma sai ci gaban tattaunawa da shugaban sashen Hausa Alhaji Aliyu Mustafa Sokoto yayi da babban hafsan hafsoshin rundunar tsaron Najeriya General Christopher Musa. Idan za a iya tunawa a makon da ya gabata General Christopher Musa yana bayani ne dangane da irin kalubalen da sojojin Najeriya ke fuskanta a yaki da 'yan ta'adda.
Kasan mu muna aiki muna goyin ram muna fato da kuma mutanen da ke ga mu a mu ce nan yanzu nan babu sojoji nan babu 'yan sada a shiga nan domin kudin da suke samu daga wurin so sun ga kawai cewa wurin abin nan ke nan shi yasa muke so in an kama irin waɗannan dake mataki
Jan Musa kama shugabannin barayin da na daji din nan saboda yana da ban mamaki ka gansu a social media sun fito suna maganganu wani lokaci ba yan jaridu sa samu su je sai wurin su sai taki da su me yasa in yan jarida za su iya gano su hukumomin tsaro ba za su iya gano su
ai kasan yan jarida sun san ba za su kama su ba to mu kuma sun san cewa mun san inda suke za a kama su kuma yanda muke akwai abubuwan da za mu yi amfani mu nemo inda suke muna amfani da shi amma muna samun matsala samun abubuwa daga wajaje daga waje akwai kasashe da yawa da ke kuma sa takun kuma mu suna hana mu samun waɗannan abubuwa so kuma yana affecting din aikin da muke yi kuma muna ci gaba kuma in wannan shekara an kasan yanzu mun kashe wajen manyan su wajen guda 67 to abun ne domin akwai yunwa so suna samu mutanen da za su jawo in sun dan ba su naira 500 mutane sai su zo su shiga domin akwai yunwa to abun da ke kara abubuwan kenan
an ce musamman wajajen yankin Lake Chad har yanzu ana samun makamai da suke shigowa da wajajen su Libya su ina ne su ina ne su ina ne sannan kuma an ce ma yadda suke samun makaman da farashin makamai da kan kwatanta shi da yadda hukuma ko gwamnati ko soja suke sayan su akwai bambancin farashi sannan kuma ga samun su a sauƙaƙe
ai da dama kasan aikin da suke akwai wanda suke taimakon su da kuɗi daga kasashen waje da na ciki ke samu to shi yasa su kowane ko nawa ne ka kawo su za su iya sayan waɗannan makamai da suke yi amma abin da nake so yanzu muna desert sanity free a can captain charge and kuma in fact just shekaran jiya so muka samu idan muka shiga Sambisa da wuraren nan duk fitar da mutanen bisa da 350 da muka fitar da su wanda duk aka rike su waɗansu su sai fiye da shekara 10 a wurin to abinda muke ciki kenan kasan kuma wurin na da girma ba karamin wuri bane an kuma mu yawan mun ka duba to shi yasa muke aiki tare shi yasa kuma muke ce mu jama'a a hada kai nagode musamman ma mutanen Borno wallahi sun ba mu taimako sosai su shi yasa kaga muka samu nasara to abinda muke roƙon mutanen arewa duka a hada kai da sojoji a hada kai da yan tsaro inda za mu samu nasara
wata matsala da nake ji ana magana rashin isassun sojoji da ma yan sanda da sauransu da za su fuskanci waɗannan mutane ne yanzu haka duka yawan sojojin Najeriya bai kai 200,000 ba yawan yan sandan Najeriya bai kai 300,000 ba ga mutane miliyan 200 da wani abu a Najeriya ta yaya sojoji da ba su kai 200,000 ba za su iya kare lafiyar mutane miliyan
to muna iya kashin kokarin kan lambar sojoji da yan sanda duka babu kasar da za ta samu yanda take so kayayyakin mukamin aikin da zaka samu shi zai taimaka
amma kuna da isassu makamai
bamu da isassu bamu da isassu don ko da kudin mu ko mun je siya babu kaga wannan yakin da ake da Ukraine da Russia yana affecting ko da kudin kan kaje yanzu baka iya samu
ba makamai
duk don an su
banya muka
manyan kasashe duk sun riga sun biya sun rike ana dauka ana kai ma Ukraine
ana kai makamai sosai
to amma yanzu sai dan zaka je black market to kuma gwamnatin abin da ba za mu yi zuwa black market da yasan kayaki ba amma dai ana iya kashe kokari shi yasa kuma shi ma shugaban kafa kwanakin nan ya yi signing bill da ya approve cewa mu ma nan company mu defense company din mu nan mu ma mu fara abin nan producing abubuwan da muke yi kuma abin da muka gane a wannan fadan da ake yi idan baka producing abin da kake bukata to wallahi zaka sha mamaki
masu sauraro duka da wannan muka zo karshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako a madadin sashen Hausa na muryar Amurka da kuma shugaban sashen Hausa Alhaji Aliyu Mustafa Sokoto sunana Hassan mai na kai nake sallama da ku mu kasance lafiya